Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da ke ba ku dama wajen aiko da tambayoyin da suka shafi addini da rayuwa. Take lambar waya 0805544443 da kuma 0707776442. Sai kuma adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna Lahadi ne 6 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 2001, wato 6 ga watan Zulhijja na shekara ta 1436 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo dai da 20 ga watan Satumba na shekara ta 2015. A yau ma dai ga mu tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda kuma shine zai amsa muku tambayoyin naku da za ku aika. Ni kuma suna na Nasir Idris Hassan, wanda nake jagoranta ku a cikin shirin Sai ku biyo mu. Akarmakalla, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka yi alƙawari cewa insha Allah a nan makon zamu tattauna abubuwa guda biyu masu muhimmanci waɗanda suke da alaka da wannan wata na Zulhijja. Abu na farko shine maganar layya, wanda muka yi maganar ta'jiya, wanda a yau insha Allah zamu yi magana takaice akan abin da ya shafi sallar Idi. Sallar Idi guda biyu ne a musulunci, Idul Fitri da Idul Adha. Wato waɗannan ranaku guda biyu ranaku ne wanda suke sake dawo wa musulmi duk shekara su taru domin su nuna farin cikin su bisa ga wata ni'ima da Allah Ta'ala ya yi musu, ni'imar kare azumin su na watan Ramadan da kuma abinda suka yi na ibada a cikin wannan wata, sai su nuna farin cikin su da godiya ga Allah bayan gama wannan ibada da rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. Sannan kuma bayan sauke farallin hajji, alhazai sun sauke farallin hajji, musulmi da suke sauran garuruwan su a kasashen musulmi za su nuna su ma murnar su da wannan sauke wannan rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyu. Su ne waɗannan Idi guda biyu wanda suka zo cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana cikin Sahihul Bukhari. Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina ya samu suna da wasu kwanaki guda biyu wanda suke haduwa su yi wasanni su nuna farin ciki a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su waɗannan kwanakin guda biyu fa waɗanne iri ne, suka ce kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya. Tun a lokacin jahiliya duk shekara muna taruwa mu yi wasanni a cikin waɗannan kwanaki guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma, lalle Allah ta'ala ya canza muku da kwanaki biyu da suka fi waɗannan alkhairi, su ne yawmul adha wa yawmul fitr, ranar Idi talayya da kuma Idi na azumi. Sallar Idi sunna ce mai karfi, wasu daga cikin malamai suna wajabtata cewa saboda fadar Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar, kuma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama bisa aikata wannan sallah da shi da khulafa dinsa halifofinsa da musulmi bayan sa, kuma sannan suka ce alama ce da take nuna musulunci ta zahiri, wato sha'airul islami zahira, tana daga cikin alamomi da suke nuna musulunci a zahiri. Gashi kuma Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Ummu Atiyya take cewa ya umarce mu mu fita sallar Idi, mu fitar da yan mata waɗanda ba sa ma fita ko ina, zawatul khudur, mu fitar da waɗanda suke zama a gida, har ma kai matan da suke cikin jinin al'ada mu fitar da su a tafi sallar Idi. Suka ce ba dan tana wajibi ba, to bai kamata a ce ta samu irin wannan, har ana fitar da matan da ba fita suke ba, yan mata wanda suke zaman gida da ma wanda suke haila. Kuma suka ce wajibi ne kawai zai iya sarai da juma'a, tunda an ce idan suka hadu, in suka hadu wato akai sallar Idi a ranar juma'a, to ba wajibi bane mutum ya je sallar juma'a, sai dai yana iya zai yi sallah azhar ne a gida. To suka ce duk wannan yana nuna maka wajibcinta. To ala ayi halin ko da ma waɗanda ba su ce wajibin bace suna cewa sunna ce wacce take mai karfi. Ana kuma sallatar Idi ne bayan rana ta dago, bayan ta dago ta yi haske har zuwa lokacin da ta yi zawali, wannan shine lokacinta, har zuwa zawali lokacin sallar Idi ne, wannan ijma'i ne na malamai gaba daya. amma gabanin rana ta dago wato daga hudu wata to wannan an hana yin sallah ba a lokacin kamar yadda yazo a cikin hadisin Uqba yake shahina tatlu ash-shams bazigatan hatta tartafi'a an hana mu yi sallah a lokacin da rana za ta hudo har sai ta daddago har sai ta dago hadisi ne sahihi na cikin Muslim kuma ana son a yi fita da wuri ana son mutum ya fita sallar idi da wuri kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah bin Busur radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kharaja ma'an nas fi yawm eid al-fitr yawm eid al-fitr ya fita tare da mutane a ranar idin azumi ko idin layya suka ga liman ya jima bai fito ba shine sai yake cewa inna kunna qad faraqna sa'atana hadhihi ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanzu mun gama sallar idin yanzu mun gama sallar idin sau aka yana nuna cewa ana son a dan gaggauto da ita kada a jinkirta ta musamman ma a lokacin babbar sallah ba a so a jinkirta ta sosai domin a bawa mutane dama su je su ci abin layyarsu su ci abin da suka yanka kamar yazo a cikin hadisul bara yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana huduba yana cewa inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalli thumma narja'a fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana ti farko abin da zamu fara da shi a yau wato ranar 10 ga watan Zulhijja shine farko abin da zamu fara da shi mu yi sallah sannan mu koma mu yanka abin layyan mu wanda ya aikata haka to hakika ya dace da sunnar mu amma a karamar sallah ana so a dan jinkirta shi don mutane su samu damar fitar da zakkar su to mun yi zakka gabanin ayi sallar ake so a fitar ita sabanin sallar layya ita ana so a yanka ne ko ana yankawa ne bayan sallar saboda haka ana so dan jinkirta domin mutane waɗanda suka dan makara wajen fitarwa samu su fitar gabanin ayi sallah kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da sallar idi shine a sallace ta cikin jami'i a al-musalla gurin da yake fili ne filin sallah ne filin idi ne ba a cikin masallaci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin masallacinsa ya tafi filin idi duk da darajar da take da falala da take cikin masallacinsa kowa ya san falalar da take cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka in sallar idi ta zo ba a ciki ake yi ba kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tabbatar da haka hadisi yana cikin Bukhari da Muslim yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita a sallah karamar sallah da babbar sallah yana fita ila al-musalla zuwa musalla wato gurin filin idi gurin sallah saboda kaga ya nuna kenan ba a cikin masallacin sa yake yi ba amma da a ce misali ruwan sama ana ruwan sama ta yadda mutane ba za su iya yin sallah a fili ba ana iya shiga masallaci ayi wannan babu komai mutanen Makka game da mutanen Makka malamai suna cewa al-afdalu yawancin malaman fuqaha abinda suke cewa al-afdalu shine su yi sallar idin su a cikin masallaci mai alfarma na Makka domin limamai da shugabanni ba su gushe ba suna sallatar ta a cikin sa saboda haka shi ya samu togaciya daga bayanan malamai da suka yi wajen fita sallar idi amma sauran gurare abinda ake so shine a fita musalla sabanin yanzu abinda wasu suka mai da masallatai cikin masallaci ko shine gurin sallar idi wannan ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musalla ake fita kuma ana son ya zama na sallar idi ta fi yawan jama'a fiye da sallar majuma'a suka mai da sallar juma'a ta fi yawan jama'a fiye da salloli biyar da ake yi don haka in ya kasance sallar musalla bin masallatan juma'a duk sun koma masallatai gurin da ake sallar idi kaga wannan damar da ake so a hadu guri guda an ƙara fatattakata saboda haka ya kamata mutane a kula da wannan saboda ana gaggawar mayar da guri ya zama gurin sallar idi ya kamata a hadu a taro a guri guda domin taron naku ake so a gani kuma akwai abubuwan da yake mustahabi ne ga mutumin da zai fita sallar idi ya yi su na farko ana son ya yi wanka kamar da ya tabbata a cikin daga sayyidina Ali da sayyidina Abdullahi dan Umar suna yin wanka kafin su fita ana son mutum ya sa kyawawan kayayyaki ya sa sababbi ya sa turare sayyidina Umar yana cewa wato hadisi ya zo cewa sayyidina Umar ya ga wata riga wacce ke ta alhariri mai kauli yace ya sayawa annabi sallallahu alaihi wasallam dan yi rika fita da yi rika fita da ita sallar idi da kuma in yayi baki annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa cewa bai kamata namiji ya sa alhariri ba kaga anan tanadin wannan riga ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin sallar idi da kuma tariyar baki yana nuna cewa ana bukatar a riga an yi ado kuma hadisin Abdullahi dan Abbas yana kara tabbatar da wannan cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasu yawmal idi burdatan hamra yana sanya taguwarsa ko gwadansa wanda yake mai ratsin ja a jikinsa a ranar idi wannan game da maza kenan su mata da za su fita ba a shar'anta musu su yi ado ba lokacin da za su fita musallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah sai yace wal yakhrujna tafilat kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatayya su salla amma su fita tafilat wato ba cikin ado ba waɗanda suka sa turare a jikinsu ba masu sa turare su ne maza masu caba kwalliya su ne maza amma mata za su shiga hijabin su ne koda za su yi kwalliya to su rufe ta da hijabi kar su bar ta a fili sannan kuma kar su sa turare a karamar sallah kamar da aka sani ana son mutum ya danci wani abu kafin ya fita a babbar sallah kuma ana son ya rike bakinsa har sai ya dawo domin ya ci wani abu daga cikin layyarsa in har an samu ikon yin hakan in an samu ikon yin haka wannan mustahabbi ne akwai bayyana kabbara lokacin da ake fita yayin da ake fita sallolin nan na idi guda biyu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ce don ku yi kabbara ga waɗanda ga bisa ga abin da Allah ta'ala ya shiryar da ku kuma wala Allah ku kwa godiya ga Allah ta'ala bisa ga wannan ni'ima da ya muku zuhuri yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya khuruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla yana fita zuwa sallar idi yana kabbara har sai ya zo gurin sallah wa hatta yaqdi as-salah wa idha qada as-salah qata at-takbir an gama sallah sai yanki kabbara suna yin kabbara kamar yadda zuwa hadisin ummu atiya fa yakunna khalfan nas fa yukabbirna bi takbiri saboda haka mata su ma suna yin kabbara illa iyaka ba za su yi yadda maza suke yi ba za su je yadda kansu ne kawai ba su daga murya ba amma maza wani ana so su daga murya da kabbarar su mata ana so su fita hatta wacce take mai al'ada hatta yara kanana kamar yadda zuwa hadisin ummu atiya kunna nu'mar an nakhruja yawm al-id hatta nukhrij al-bikra min khidriha hatta nukhrij al-huyyat fayakunna khalfa an-nas wa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata dhalika al-yawmi wa tuhuratahu sake cewa an umarce mu ana umartan mu da mu fita sallar idi mu mata mu fitar da budurwa daga gidanta ko daga gidansu hatta wacce take mata da suke masu al'ada mu fitar da su su zama sun tsauna a baya suna kabbara tare da kabbaran mutane suna addu'a tare da addu'a su don su ma su samu albarkar wannan ranar da tsarkinta hakanan yara kamar yadda Abdullahi dan Abbas aka tambaye shi shin ka taba zuwa sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am na taba zuwa lokacin ina yaro karami an je da ni sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in so samu ne gurin ba nisa in ba nisa zai iya tafiya a ƙasa to an fi so ya tafi a ƙasa kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar cewa kan rasulullahi ya khuruju ila al-idi mashiyan wa yarji'u mashiyan shi hadisin yana da rauni a sanadin sa amma yana da shahid daga hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu da shi ma yana wajen Tirmizi kuma Tirmizi yana cewa wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi kuma malaman hadisi wa malamai da yawa suna aiki bisa ga wannan hadisin cewa mutum ya fita a ƙasa in har hakan za ta yiwu amma in gurin yana da nisa to na babu laifi ya hau abin hawansa babu wani abu a ciki kuma ana so ya sake hanya lokacin da zai tafi da lokacin da zai dawo zama hanyar da ya tafi ba ita ce hanyar da ya dawo ba kamar da ya zo a hadisin Jabir kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm idin khalafa at-tariq annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar idi yana saba hanya to hanyar da ya bi ba ita yake dawowa ta nan ba hadisin Abu Huraira shi ma yana tabbatar da haka yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah ke cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-idaini raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita iri yakan dawo ba hanyar da ya bi ba babu nafila ga wanda ya yi sallar idi gabanin ko bayan an yi sallah gabanin sallah ko bayan an gama sallah wannan shine ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya je tunda musalla ne ba masjid ba idan da a cikin masallaci ne to mutum zai iya yin sallar tahiyatul masjid ba dan wannan idin ba sai dan ya shiga masallaci amma idan a wajen masallaci ne kamar yadda yake sunna a fili ne za a yi to da mutum yana zuwa zaunawa zai yi kuma ana gamawa babu wata nafila a bayan an gama idan lokaci yayi lokacin sallah yayi to liman kawai zai wuce gaba ne ba tare da an yi kiran sallah ko iqama ba babu buƙatar shirin sallah ko iqama kamar yadda zo a cikin hadisin Jabir ke cewa na halicci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bada bis salati qabla al khutbah bighairi adhan wala iqama hadisin yana cikin sahih bukhari ce na halicci sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nabi ya fara sallah bai gabanin ya fara hudu ba to ya fara sallah gabanin hudu ba ba tare da kiran sallah ba tare da iqama ba saboda haka babu kiran sallah babu iqama ba a cewa kuma as-salatu jami'a ba a fadar kowanne irin magana da za ta nuna cewa yanzu lokacin sallar yayi kuma raka'a biyu ce wannan shine ijma'in malamai Umar radiyallahu ta'ala anhu arwayto yana cewa salatul jumu'ati rak'atani wa salatul fitr rak'atani wa salatul adha rak'atani wa salatus safari rak'atani tamamun ghayru qasrin ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ce sallar juma'a raka'a biyu ne sallar idin azumi raka'a biyu ne sallar idin layya raka'a biyu ne ce sallar matafi raka'a biyu ce kuma cikakku ne ba kasar ba ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sun cika ba ragagu bane kada ta cewa ai in yayi raka'a biyu kamar ya rage a'a cikakkun sallar sa cikakkiya ne haka ta tabbata daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin musnad da imamu ahmad da kuma sunan ibnu majah da nasa'i sannan a raka'a ta farko zai yi bayan yayi kabbara harama bayan yayi allahu akbar ci kabbara harama sannan yayi du'aul istiftah wato addu'ar bude sallah sai yayi raka'a sai kuma wasu kabbarbari guda bakwai banda kabbara harama in ka hada da kabbara harama zai zama takwas kenan in yayi kabbara harama zai du'aul istiftah sannan sai kabbarori guda bakwai a raka'a ta biyu zai yi kabbarori guda biyar banda kabbarar da ya ta dagowa daga sujjada bayan yayi sujjada guda biyu zai dago ya tsaya to zai yi kabbarar tasowa zuwa tsayuwa to bayan yayi wannan kabbarar kuma zai sake yin wasu kabbarbari guda biyar wannan shine abin da yazo a hadisin Aisha da wani ta da wani sa da wani ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil fitr wal adha fil ula sab'a takbirat wa fil thaniyati khamsan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbarbari a idin sa guda biyu a raka'a farko kabbarbari bakwai raka'a ta biyu kuma kabbarbari guda biyar akwai hadisin Amr bin Shu'aib an abi an jaddi wato hadisin Abdullah bin Amr ibn al-As wanda shi ma haka yake tabbatarwa a sauran kabbarbarin da ake kara banda kabbara farko na mustahabbi ne ba wajibi bane haka dan mutun ya bar su ko da gangan ko bisa sahawi abin Irab Kanwa ba a cewa sallar ba ta yi ba da a ce zai sallace ta kamar yadda yake sallar juma'a ya halatta wannan babu khilafi babu sabani a cikin sa saboda ka kabarburin waɗannan sunna ne kuma babu wani abu na sunna da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ambato tsakanin kowace kabbara da kabbara babu wani abu da yake nuna akwai wani abu a yake ambato anan idan mutum ya daga hannunsa tsakanin kowace kabbara babu komai in bai daga ba ma babu komai babu wani abu marfu'i wato da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana dagawa kuma ya tabbata cewa sayyidina Umar Abdullahi dan Umar a sallar jana'iza yana daga hannayensa a kabarbarin sallar jana'iza wannan ta sa wasu malamai suka ce in ya daga anan babu komai bayan yayi kabarbarin waɗannan zai karanta Fatiha da sura kuma zai bayyana karatun ana so a sunnance kamar yadda ya zo hadisin Nu'man ibn Bashir wanda yana cikin sayi muslim ana so a sunnanci ya karanta suratul a'la da kuma suratul ghashiya. Suratul a'la a raka'a ta farko, suratul ghashiya a raka'a ta biyu, ko kuma ya karanta qaf wato suratul qaf, ko kuma suratul qamar da suratul qamar a raka'a ta farko qaf wal qur'an al majid, a raka'a ta biyu kuma iktarabatus sa'a wan shakkal qamar, wanda shi ne zaɓin Imam Shafi'i. Wato ko dai wannan ko wancan, in bai iya ko bai haddace waɗannan surori ba, to duk abin da ya sawwaka daga cikin alkur'ani ya karanta sallar tayi babu komai. Amma inda zai haka kuma yayi wani abu da ya mustahabi, idan yayi sallama sunna shine ya tashi kuma ya musu hudu ba bayan sallah. Wannan ijma'i ne na malamai. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka khulafa'ur rashidin suka yi, kamar yadda ya zo hadisin Jabir na dazu, kama yawmal fitri fa salla fa bada bis salati qabla al khutbah. Saboda ita sallar ake fara yi sannan ayi hudu ba, haka nan khulafa halifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayyu haka su ma suka yi. Don haka ba a farawa da hudu ba, fara da hudu wannan bid'a ce, sai ka fara da sallah sannan ka zo kai hudu ba. Sauraron hudubar anan ba wajibi bace kamar yadda yake a juma'a, amma mutun ya zauna ya saurara dan ya karu da abin da liman zai faɗa, musamman ma abubuwan da za su ƙara amfanar da shi a cikin wannan rana da bayyana abin da yake kunshe na hikimar wannan rana. Babu shakka wannan yana da kyau, amma da a ce yana da wani uzuri ko wani dalili, to yana iya tafiyarsa. Haka liman zai tunatar da mutane abubuwa da suka shafi wannan rana da kuma wasu abubuwa da suka shafi hikimar kansa sallar Idi. In aka yi haka to an gama wajen dawowa, kamar yadda muka ce za a dawo ba a hanyar da aka bi ba. Wannan a takaice a dunkule shine ita ce sallar Idi. Allah ta'ala ka samu dace.
To amin sun amin. Malam tambaya ta farko a wannan rana ta zo ne daga Anas Abdullahi, wanda ke cewa malam mutum ya zai yi lokacin da kasar da yake suka sa sallar Idi a ranar Arfa, shin mutum zai iya yin azumin Arfa ko kuwa sai dai yayi sallah ya yanka?
To a gaskiya kuskure ne ayi sallar Idi ranar Arfa. Sallar Idi musamman al-Adha tana da alaka da Arfa din kanta, tana da alaka da Arfa din kanta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Uqba ibn Amir yake cewa yawmu Arafa wa yawmun Nahr wa ayyamut tashriq iduna ahli al-islam. Yawmu Arafa, sai ya kira ranar yawmu Arafa, ba wai lissafin wata ake duba ba, tsayawar mutane a Arfa. Yau shi suka tsaya a Arfa, sun tsaya a yau, zaka gobe ne Idi. Ranar da suke tsayawa Arfa ita ce yawmu Arafa da zaka yi azumi. Shi yasa hatta a batun azumi sai ake cewa siyamu yawmi Arafa. Dan maka yana da alaka da ita ranar Arfa din. Ranar Arfa kuma waɗanda suke tsayawa Arfa din, a ƙasar da suke tsayawa Arfa din, su suke tantance lokacin tsayawa Arfa din. Ba ku sauran ƙasashe ba, kowa zai je da ranarsa. Ce mu a ƙasar mu ga ranar da muka ga wata, don haka lissafin mu ga shi yadda muka zo da shi, don haka ba za mu je Arfa ba sai gobe, ko ku a mu yau ne lissafin mu za mu tafi Arfa. Kana zuwa can dole lissafin da duk kake da shi za ka bar shi, abinda ka samu a can shi kake. To kuma munasabar suna hawan Arfa da abinda Allah ta'ala zai saukar musu na alfar na alheransa da yanci da zai ba su na gauta, waɗanda suke sauran ƙasashe musulmi su ba su da wannan damar, sai aka shar'anta musu su kuma a ranar sai su yi azumi, sai su yi tarayya da su. Su a can ranar Idin su ne, su waɗanda alhazai Idi ne a gurin su, shi yasa aka haramta musu azumi. Kai kuma aka shar'anta maka azumi saboda kai tarayya da su, kai kuma a cikin wani abu na lada da zaka samu, za su samu. Allah ta'ala zai ce wa mala'iku, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha cewa babu wata rana da Allah ta'ala yake yawaita yanta bawinsa daga wuta kamar ranar Arfa. To sai ya zama na kai da baka samu zuwa ba, ba za ka tsaya wannan tsayuwar ba, kana garinku, sai ka ce to kai azumi yawmu Arafa, shi kuma yukaffiru sanatal madiya wa sanatal lati ba'da, zai safe maka wannan shekara zunubin wannan shekarar da shekara mai zuwa, wato sanatai shekara biyu, kai ma kai tarayya da su a samun wani lada. Kaga shi anan bai kamata ya zama na kai lissafin ka da su daban da nasu, kamar ba ka da alaka da aikin da suke. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmu Arafa wa yawmun Nahr. Yawmun Nahr shine bayan sun sauko daga Arfa za su yanka layyar su. Kaga sai aka jingina abin da ranar da suke Nahr, wato yanka layya, shine kuma mu ma hadaye su, mu kuma muke yanka layya. Shine sai aka alakanta abin da yawmun Nahr, ba a ce yawmul Ashir ba, duk da cewa ranar ashir ne a lissafin su ranar 10 ga wata ne saboda haka ba daidai bane a ce duniya yanzu da abubuwa suka zama ba kamar da ba a da sai wani lokaci sai alhazai sun dawo suke ga mutanen kasar su cewa ga ranar da aka yi tsayuwa arfa don haka kaga a lokacin ba su sani ba iyaka za su yi wani wasu su dace wasu kuma su samu sabawa shi yasa in aka samu sabawar har fadar sa ake a tarihi a ce a shekara kaza mutane sun yi sallah bayan abin nan a ranar kaza an yi arfa kuma a ranar kaza saboda ba abu ne mai sauki ba a samu bayani a cikin gaggawa amma yanzu bayani ne cikin dan kankanin lokaci zaka same shi ana cewa an ga wata to duk duniya an ana so a sani duk za a sani kafofin sadarwa yanzu sun kara fantsama sun kara yaduwa a hannun kowa da kowa a gidansa akwai su WhatsApp din nan su Twitter suwaye ga sunan saboda ka abinda da ake da shi na matsala da ba a sani sai alhazai sun dawo yanzu ba haka bane kaga a ce kuma za a raba kan al'ummar musulmi ya zama kowa akwai ranar sallar sa ai ko kara yiwa al'ummar musulmi a yaga bayan yayyage wanda tayi bayan irin yadda tayi yayyage ta dare kuma a ce abinda ma zai iya yi wa su dunkule su zama abu daya wannan umma din da Allah ta ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida a ce an rasa an kasa samar da shi wannan ba karamin kuskure bane saboda haka in har akwai wasu kasashen da suke irin wannan to kai azumin ka na arfa ne ko su alissafin su ba abin da bane matukar ka san cewa yau ake tsayawa arfa kai azumin ka ba ruwan ka da su
to sai ta zama amsa ga tambayar Kamaluddin Abubakar daga Bangladesh wanda yake cewa su ma arfa su zai zama kwana uku bayan arfa za su yi sallah to sai tambayar Abubakar Ilyas Alhazai Gabasawa yake cewa mallam ana bi na azumin Ramadan guda biyu kuma ina so na azumci waɗannan kwanaki na watan Zulhijja shin zan iya yi na biya biyun daga baya
to watan Zulhijja kwana goma ana bin ka biyu fi sabilillahi dan uwa ka biya biyun mana kai azumi shi fa wannan kwanaki goma fa ba ci akai lalle sai azumi zakai ba al'amalus salihu fihinna akwai hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai azumci tara hadisi ne mai rauni hadisin Aisha shine daidai cewa annabi bai azumci ciki bai azumi cikin Zulhijja ba ba wai an ce ka ai azumi ba ana yin azumi al'amalus salih ne aiki ne na kware amma kai yanzu ana bin ka bashi ga ayyuka na kware da yawa da zaka iya a cikin Zulhijja din ka kasa biyan biyu a cikin kwanaki goma kana so a hakura sai ka gama tara na Zulhijja sannan kuma daga baya a bi ka bashi kage Shawwal ya wuce baka biya ba Zulhijja ya kama shi ma kana so a hakura taran ya wuce sannan ka biya ba za ka biya ba
to sai tambayar Muhammad Dura shi kuma yake cewa malami menene matsayin layyar masu cewa za su yanka abin layyar su ne saboda yara
to kalmar ba haka ya kamata su ce ba duk da dai an fahimci me suke nufi saboda kada ƴaƴan su rika shiga wani suna neman su samu su roki wani abu na yankan da aka yi to amma dai kai abu dan Allah fasalli li rabbika wanhar li rabbika ka yanka abin da yake domin ubangijinka wato kai dan Allah la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin lanu taqwa minkum naman da zaku ci da zubujinin da zaku zuba ba shine zai je ga Allah ba abinda zai je ga Allah shine tsoron Allah da yake cikin zuciyarku cewa su suna so dai su yi ga manufar da suke nufi sai dai kalmar ba haka ya kamata ta kasance ba
to sai tambayar wanda ke cewa mallam muna sana'ar fida da sauran aikin nama da sallah wato na mahauta kenan a lokacin muna iya kaiwa har bayan sallar magriba muna aikin shi mallam zan iya yin sallah da kayan da ke jikin mu ne ko kuwa zamu bari sai mun tashi mu hada sallolin dan wasu mu hadewa suke yi
subhanallahi to na farko jinin da yake bata muku kaya jini ne na najasa daman masuh ne daman masuh yana cikin abin da Allah ya ce fa innahu rijs haka kazanta ne bai kamata ya zama a jikinka ba kuma kana sallah da kayan ba abu ne mai wahala ba ka sa kayanka na sallah a cikin leda jakan leda lokacin sallah yayi ka wanke jikinka ka dauko kayanka a minti biyu ka canza kaya ka je kai sallah ka dawo amma saboda kawai neman wani abin duniya ka hada salloli to bas karbo ba duk wanda zai bar sallah da gangan ya kiyinta lokacin da Allah ta'ala ya ce ayi ta har lokacin ta fita daidai yake da wanda zai yi ta kafin lokacin ta dukkanin su sun yi ta ba a lokacin ta ba saboda haka kuna aikata haramu kuma abin da kuke samu a irin wannan yanayi ba albarka zai ba ba albarka zai ba saboda haka ka sanya taguwarka ta sallah yau da cewa akai kana cikin wannan aikin power din aka ce ga wani can yana raba kudi amma sai ka zo da kaya masu kyau da gudu zaka je ko na aro ne ka sa dan ka je ka karbo wannan kudin ka dawo to a ce zaka yi wannan domin alhajin unguwarku da abin da zaka samu amma Allah ta'ala ka sa kayan da zaka yi masa ibada zai zama da wahala Allah ta'ala ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ce wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin saboda haka wannan abu da kuke yi ba daidai bane
zai tambayar Ibrahim Malanje yake cewa malam naji ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 7 bai je aikin haji ba bayan hijira to tambaya ta nan shine malam idan ya je aikin hajin shi yake limancin sallar arfa
to a so daya ji har da aka ce idan ya je in ka ce idan ya je kamar yana ta zuwa ne yana ta zuwa so daya je kuma ya je duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine shugaba shi yake jan mutane sallah saboda haka da aka je haji shi yake jan mutanen maka har aka gama sallah aje aka dawo gida
sai tambayar Sani Suleiman yake cewa yana son jin tarihin Imam Tirmidhi kuma duka disansa yana jin suna yana cewa hasanun sahih ko me yasa yake fadin hakan Allah ya karama da lafiya
to Imam Tirmidhi ɗaya ne daga cikin manyan malamai sunan shi na gaskiya Muhammad ibn Isa ibn Saura Abu Isa Tirmidhi wannan shine sunan sa na gaskiya kuma sunan Tirmidhi ne Tirmidhi suna cikin kasashen da ake kira biladu ma wara an-nahr to irin kasashen su Afghanistan din nan a can kasar take yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai suka kuma zabo hadisan da malamai suke aiki da su wato suka yi fatawa da su malamai suka yi aiki da su ce a hadisan da malamai ba su aiki da su ba ya ambace su a can karshen littafin sa littafin da ya hada da littafin sa yana ce masa Kitabul Ilal Asghir duk da cewa shi ma nan akwai dai gyare-gyare da malamai suka yi akan wannan kuma Imam Tirmidhi ya ba da himma kwarai da gaske wajen tantance hadisai da suka tabbata da wanda ba su tabbata ba wato yana hukunci a ƙarshen kowane hadisi da ya kawo ko da ya ce haza hadisun hasanun sahih ko ce haza hadisun hasanun sahihun gharib ko ce haza hadisun sahih ko ce haza hadisun hasanun gharib ko ce haza hadisun abin nan hasanun gharib ko ce haza hadisun da'if wadda hadithun fihi fulan laysa bil qawi duk dai lafuzan da ake amfani da su wajen bayanin martabar hadisi Imam Tirmidhi yana yin wannan yana daga cikin abin da yasa malamai suka ba da shi muhimmanci sosai kasancewar ya ba da himma wajen tantance hadisai wanda suke masu rauni da wanda ba su da rauni dalilin kawo masu rauni domin yayi bayanin matsayin hujjar wasu da suka yi hujja da waɗannan hadisan wato ko da an ji wani malami yayi fatawa da mas'ala kaza to ga hadisin da ya dogara da shi amma kuma ga martabar hadisin shi yasa zaka ga ya kawo babi ya kuma kawo akasin sa a cikin littafi da zai iya cewa babun fi istihbab kaza babi yana magana akan abu kaza mustahabbi ne na da ke kuma ka babun fi karahati wannan abu shi kuma babin da yake magana karhancin abu to wanda ba karatu gare shi ba sai ya rudi yaya babin farko ya ce mustahabbi ne babi na biyu kuma ya ce makaruhi ne wanne zan dauka to abinda yake so ya gaya maka cewa wancan magana wasu malamai sun fada ga kuma hadisin da suka yi dogara da shi ga matsayin hadisi wannan ta biyu malamai su ma wasu malamai sun fada ga kuma hadisin da suka dogara da shi ga matsayin hadisi kai kuma anan zaka fitantan cewa wace magana ce fi karfi mustahabbin ne fi karfi ko kuma karhancin ne fi karfi to wannan ta sa malamai suka bashi inaya kwarai da gaske suka bashi himmatuwa akai masa hidin dumu masu yawa akai masa sharhi masu yawa kamar irin su'aridatul ahwazi na littafin sharhin Tirmidhi na Abubakar ibn al-Arabi kama tuhfatul ahwazi na al-mubarak furi abdurrahman al-mubarak furi kama irin sharhin Tirmidhi na ibn raslan sharhin Tirmidhi na ibn sayyidin nas arfu shadha suna da dai yawa da malamai suka yi al-arfu shadhi fi sharhi sunan at-tirmidhi daga cewa shine Tirmidhi ya rasu shekarar hijira ta 275
to sai tambayar Murtala Wangaragulu yake cewa menene bambancin tsakanin hadithul qudsi da kuma sauran hadisai
hadisi al-qudsi shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga Allah ta'ala wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce fi ma yarwihi ar-rabbihi abinda ya ruwaito shi daga ubangijinsa kamar yanda sauran hadisai suke wahayi dukkan wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tabbatar na annabi ne sallallahu alaihi wasallam wahayi ne wato ubangiji ne ta'ala ya gaya masa cewa wannan abu hukunci ne ya sanar da al'ummarsa bambancin su da al-qur'ani da abin nan kitab ne mu'jiz kitab ne wanda yake littafi ne na mu'jiza haka babu wanda zai iya kawo kwatan kucin sa in duk duniya za ta hadu ba za ka kawo kwatan kucin al-qur'ani kullu inijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mislihi wa law kana ba'dhum li ba'din zahira hadithul kursi ba mu'jiza bane shi yasa galibin ma hadisan kursi ƙarya ne galibin su ba su inganta ba wanda suka inganta a cikin hadisan al-hadithul kursi kadan ne irin su hadisan Abu Zar wanda Muslim ya ruwaito wanda ake cewa ashrafu ahadisi ahli Sham cha ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum zuwa karshe inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman zuwa karshe irin su ba su da yawa to wannan duk sun inganta kuma galibin hadithul kursi ba su inganta ba akwai karerai a cikin su to kaga ashe akwai bambanci ta wannan bangaren shi da al-Qur'ani hadithul kursi ana ruwaya sa da ma'ana shi yasa ake samun lafazin sa su sassaba ruwayarwa ne an ka samu ƙari ruwayarwa ne an samu canzin lafazi da wal lafazi al-Qur'ani ba ruwaya sa da ma'ana in ka karanta shi ba da ma'ana to kuskure kai ko ka sani ko baka sani ba ka dai kuskure zaka shi ba a canza abin da yazo lafazin sa yadda yazo haka zaka karanta shi to kaga anan ma sun sha bamban da al-hadith al-kursi hadith al-Qur'ani lafazin sa bautawa Allah yake da shi zaka in ka zauna kana karatun Qur'ani bautar Allah kake kowane harafi ɗaya kana da lada goma kana lada ɗaya alinka maka shi goma kamar yadda zo hadisin Ibn Mas'ud falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha zaka in ka zauna zaka rika bautawa Allah da shi hadisul kursi ba bautar Allah da karatun sa kawai zalla sai dai ka karanta shi tafsirar ilimi ka ji abin da yace kai aiki da abin da yace don haka yana shiga cikin sahun karance-karance ne na ilimi amma ba karatu na ta'abbud ba hadisul kursi ba a karanta shi a sallah al-qur'ani shi za ka karanta a sallah amma ba a karanta ayi fatiha a karanta wani abu na hadisul kursi a sallah daga cikin abin da wasu suke faɗa wasu malami suka faɗa na bambanci sun ce shi hadisul kursi shi al-qur'ani da lafazinsa da ma'anarsa daga Allah ne shi kuma hadisul kursi ma'anarsa ce daga Allah lafazinsa daga annabi wannan maganar ba ta da inganci bata da inganci babu inda zai ba wanda zai tabbatar da cewa lafazin sa daga annabi ne kawai an kawo ma'anar ne aka cusa annabi sallallahu alaihi wasallam a'a in har mala'ika jibril ne ya sanar da shi to me zai sa ya canza lafazin mala'ika jibril kawai dai kasancewar shi za a ruwaya sa da ma'ana amma alqur'ani ba za a ruwaya sa da ma'ana ba wannan shine abin da za a faɗa amma ba a ce lafazin sa shi wancan lafzan wa ma'anan daga Allah wannan kuma ma'anan dona lafzin daga Allah wannan ba daidai bane kuskure ne wannan kadan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa da bambanci tsakanin al-hadithul kursi da kuma al-qur'ani
to sai tambayar awwal M Yusuf yake cewa shin malam har yanzu ana iya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sako a faɗa wa al'ummar sa
to ana iya mafarki da shi wannan ko shakka babu ana iya mafarki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytan la yatamathalu bi wanda duk zai ganna a bacci gaskiya ne ya gani shaidan baya iya fitowa a kamanni na to fadarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce shaidan baya iya fitowa a kamanni na ya nuna cewa shaidan na iya fitowa a wani kama wata kama ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna cewa shine annabi wannan zai yi ya ga wata sifa ta wani mutum da ta saba wa sifar annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin sifar annabi shi yasa ibnu sirin muhammad ibnu sirin ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa sharadi ya ganshi ala surati ya ga annabi ala suratihi saboda me saboda ya ce fa inna shaytan la yatamathalu bi in ya ganshi bisa surarsa irin kamanninsa ya zaka gane kamannin annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta sirarsa musamman littafin shama'il kuma shama'il at-tirmidhi zaka ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake to inda zaka ga wata wani da irin wannan sifa yadda aka sifanta shi to shi ka gane ya ce maka shine maza Allah to maza Allah ka gane sallallahu alaihi wasallam amma inda zaka ga wani dan dukurkushi misali ya ce shine manzan Allah to ba manzan Allah ba manzan Allah ba dukurkushi ba da zaka ga wani zololo a mafarki yace shine manzo Allah manzo Allah ba dogo bane can manzo Allah rabatan ne fi tul aka tsakiya ne da zaga wani baki kirin yace shine manzo Allah ba manzo Allah manzo Allah fari ne da zaga wani mai sanko yace shine manzo Allah ba manzo Allah bane da zaga wani mai furfura kansa duk furfura yace maka manzo Allah ne ba manzo Allah bane da zaga wani yana sheka gudu yace maka manzo Allah baya gudu da zaga wani yana tafiyar takama irin tafiyar na taka lafiya din nan to yace maka manzo Allah ne ba manzo Allah bane duk wani ba sa cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole wanda zai ce ya ga manzo Allah kuma ya tabbata shi ya gani sai in ya ganshi a sifofinsa to zai iya ba shi wani sako yace isar da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam yace ga wani sako ka isarwa al'ummata idan ya kasance abinda ya kawo din nan daman can a cikin addini yake abu ne kawai kamar karfafa al'umma ne emphasizing ne wannan bushara ce dan haka ka ƙara yanzu misali ka ganshi ce ka ga yawa al'ummata ku ƙara rike addinin ku gangam kada ku bari wani abu ya raba ku da addinin to wannan bushara ce sai ka fito ka faɗa saboda abinda daman ya faɗa a rayuwarsa yayi tanana ta a rike addinin ko yace ku kula da sallah kar ku bari sallah tana wuce ku wannan yana cikin addinin amma da zaka ganshi ya baka wani abin da ba babu shi kirkiro maka wata sallah a wani lokaci da wata kaifiya to wannan ba za ka yi aiki da shi ba wannan bil ittifaq a wajen malamai saboda me saboda addini ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da addini ya gama cika a ranar arfa ran juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa arfa Allah ya saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku saboda haka abinda duk yake addini ya gama cika annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban bar wata hanya ba da za ta kusantar da ku ga Allah ta nisantar da ku daga wuta sai da na umarce ku da ita ban bar wani abu ba wanda zai nisantar da ku daga Allah ya kusanta ku daga wuta da su kusanta ku ga wuta sai da na hana ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya isar da addini yace cewa ala hal ballagt allahumma fashhad saboda haka in har kuma aka zo bayan ya cikan aka zo kuma aka samu ƙari to alamar kenan baya bai cika ba saboda haka malami suke cewa ba a karbar wani abu sabo a ce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka karbe shi kuma zai wahala ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da surarsa da kamanninsa da yace fa inna shaytan la yatamassalu bi kuma ya baka wani abu wanda ya saba wa koyarwarsa da yayi ko babu shi cikin koyarwarsa wannan ba zai yiwu ba tabbas inda za a bincika za a ga wanda kai mulkin da shi bai samu sharadin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shaytan ne yake kokarin ya batar da kai
to sai tambayar wato Mubarak Aliyu yake cewa malamin tafiyarsa shine ya halatta auna jinin mai azumi wato azumin nafila kenan domin sanin wani irin group ne da shi saboda idan yayi daidai a kara wani mara lafiya
eh ba komai dan an ebi jinin mai da mara lafiya iban jini baya warware azumi ko karin jini baya warware azumi wanda aka yi wa
sai Umar tambari shi kai ke cewa menene hukuncin musulmin da ya baiwa kirista jini
ba komai dan ya taimaka masa ba haramun bane musulmi ya taimakawa wanda ba musulmi ba lokacin da ya buƙaci taimako wannan yana daga cikin ma abin da zai iya zama da'awa sai dai idan ka san cewa wannan da zaka taimaka wani makiyi ne wanda yake yakar ka yake yakar addinin ka ya shiga cikin wannan yanayi ka je kai masa wannan to wannan shine zai iya zama mazuri amma kana zaune da shi lafiya a unguwa ko a ma'aikata ko gurin aiki kuna haduwa da shi ko a kasuwa ya buƙaci ƙarin jini kai masa to wannan yana da kyau kamar ka bashi abinci ne yana jin yunwa babu komai a ciki
to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mutum yayi wankan tsarki a shawa idan ya gama yayi alwala
ba abin da zai hana shi wanka na tsarki akwai sifatul kamal akwai sifatul ijza akwai sifa ta kamala yadda zaka ce dukkan wasu sunnoni ka gabatar da su abin da yake mustahabbi kai shi akwai kuma sifatul ijza shine wanda zaka yi dai ya dauke maka da rabar ya dauke maka wannan karin da yake tare da kai idan mutum ya tsiga cikin ruwa abin nan ruwa ne da ke kwance tsalle ya shiga ciki ya wanka ya fito yayi wanka ruwa ya gama shiga jikinsa ya cucuɗa ko ina shikenan kaga bai tantance farawa da bangaren damu farawa da kazanta farawa da kai farawa da damu da hagu duk bai wannan ba saboda kai yayi in kuma sifatul kamal zai yi to sai ya bi shi daki 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 to anan kuma zai ƙara samun wani lada na dabbaka wani abu na sunna saboda kai in ya bude shawaye wankan sa haka ya wankan sa yayi
to sai sakon Habib Ibrahim
ko yayi wanka baya buƙatar kuma baya buƙatar ya sake wata alwala saboda shi wannan wankan babban kari yake dauke duk abin da zai dauke babban kari in babu aula karami ma ya shiga ciki saboda ka wanda yayi wankan janaba ya dauke masa ita alwala cikin wankan da ba mustahabbi ce ba ita ce ke dauke karin ba alwalar wankan cikin janaba ba ita ce ake sallah da ita ba ita wannan mustahabbi ce wani kari ne shi yasa wani lokaci ma ake jinkirta wanke kafa sai an gama so haka in har yayi wankan to zai iya yin ibada da wannan har lokacin da zai kari
sai sakon Habib Ibrahim yake cewa malami menene hukuncin wasu masallatai da sallar asuba idan an gama karatun sura rak'ar karshe sai liman yayi shiru na dan lokaci daga baya sai ayi ruku'u kuma menene asalin hakan
ko mun sha bayani akan kunut kunutus subhi ko san da muka yi dogon bayani akan ta a baya cewa daga cikin malamai akwai wadanda suke ganin ana iya yin kunutus subhi ita kadai subhi ita kadai ayi mata al-kunut daga cikin wadannan malamai akwai Imam Shafi'i da kuma Imam Malik wato mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Malikiyya mazhabar Hanafiyya su gaba daya kunuti gaba daya suka hana mazhabar Hanbaliya su ne wanda suka ce ayi inda annabi yayi a bari inda ya bari hadisan da suka zo akan al-kunutu a ware asuba hadisai ne masu rauni hadisan da suka tabbatar da al-kunut ta nawazil idan wani abu ya faru al'umma a cikin al'umma da yake bukata ayi addu'a ta gaba daya ayi al-kunut a salloli biyar duka wannan su ma sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma hadisai ne masu inganci kwarai da gaske don haka yayi inda ya kamata ya bari inda kuma ya kamata don haka yin barin shi yafi zama sunna sama da yin wato ware asuba da yin ta barin shi yafi zama sunna sama da yin amma da a ce liman yana yi to wannan ba bata masa sallah dan ya dogara ne da fatawar wasu daga cikin malamai sannan kuma wanda ya bi shi sallah shi ma kuma sallarsa bata bace ba kuma dan mutum baya yi baya hana ya bi mutum wanda yake yi
sai Muhammad Abdullah Abu wato Muhammad Awwal Abu Abdullah yake cewa shi mutum zai iya kyautar gida ga mahaifiyarsa ya kuma sanar da 'yan uwansa da iyalinsa cewa idan ya riga ta mutuwa to gidan na mahaifiyarsa ne idan kuma ta riga shi mutuwa to gida nasa ne shin yin hakan ba laifi
to wannan shine abin da malamai suke kira ar-rukba ar-rukba ta sha bamban daga mazhaba zuwa mazhaba wajen malikiya surata yadda kamanninta yake shine mutum biyu ne suke da gidaje kana da gida ina da gida nace in na riga ka mutuwa gidana ya zama naka in ka riga ni mutuwa gidanka ya zama nawa ko wannan sun ce bata halatta ba bai halatta ba saboda nan babu kamar garari ne kawai kuma kamar wani caci kai da wani garari kun hada abin da wani sharadi a sauran mazhabobi shine mutum ya baka gida ya ce ka zauna a ciki in na riga mutuwa ya zama naka kai da 'ya'yanka da masu cin gadonka amma in ka riga ni mutuwa zai dawo ya koma nawa to kamar Shafi'iyya da Hanbaliya sun halatta wannan Shafi'iyya da Hanbaliya suna ga da Abu Muhammad suna ga cewa babu komai za a iya yi amma sharadin mulga sharadin cewa in ka riga mutuwa gida nawa ne idan na ce gashi nan in na riga mutuwa ya zama naka wannan na riga mutuwa ba ya da amfani saboda ka gida ya zama naka shi yanzu wannan a bisa mazhabar Hana Malikiya da wannan ba daidai bane kamar mutum kyauta ya zama tashi a bisa sauran mazahib da suka magana kamar Hanbaliya wannan sharadin mulga yayin da ka ce gashi nan ta zauna in ka riga mutuwa ya zama nata wannan ka riga mutuwa ya zama natan aikin banza ne saboda ka nata ne ya zama nata kana da rai ko tana da rai ko ta mutu in ta mutu ya koma na magada ba zai dawo naka ba koda kuwa ka sharɗanta ka kira ƴan uwa ka ga musu ba zai zama naka ba mutukar dai tace gashi nan ka bata amma in ka riga mutuwa ya zama naka in ta riga mutuwa ya zama naka ba zai zama abin nan ba su Hanafiya abinda suka ce kyautar bata yi ba tunda ka sharɗanta ka ta'allaka ta da wani sharadi wanda babu shi wanda yake da garari mai hadari amma sauran suna cewa sharadin ba a aiki da shi don haka yayin da ka ce da ita gashi nan nata ne amma in ta riga mutuwa ya da hannunka in ta riga mutuwa ya zama nata kawai ko kana nan da ranka baka mutu ba ko ta riga mutuwa ya nata ne saboda ku gaya masa in har yayi to gida na uwarsa ne in ta riga in ta mutu ya zama na magada saboda shi danta ne yana cikin magada amma ba gidan ba nasa bane akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud da yake kara tabbatar da haka hadisin Zaid ibn Thabit annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk yayi irin wannan kyautar cewa ga kyauta nan iyaranka ka zauna iya rayuwarka yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace nashi ne nashi wannan da aka bawa ne ya zama nashi yace a ƙarshen hadisi yana cewa fala turqibu kada ku yi rukuba wato kada ku ce in ɗaya riga ɗaya mutuwa shikenan ya zama nashi yace in kuka yi haka to gida na magada ne gida ya zama na magada saboda haka ba maganar wannan sharadi saboda gida da yace ya bayar ta zauna in ya mutu nata ne to natan ne ko bai mutu ba in ka riga shi ma mutuwa nata ne
to sai sakon Kamal Nasiri shi kuma yake cewa shin akwai wata hanya da mutum zai iya gane cewa Allah yana karbar ibadunsa
eh to babbar alama shine ya ga cewa yana yawaita ayyukan alkhairi don ayyukan alkhairi suna haifar da ayyukan alkhairi in kai aiki na kware aikin na kwaren nan in ya karbu zai haifar maka da wani aiki na kware shi yasa Allah ta'ala yake cewa annahu fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ce da a ce sun aikata abinda ake umartar su da shi ake gaya musu shi na umarni a cikin wa'azi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita da yafi zama alkhairi gare su kuma yafi zama kafewa gare su kan addinin su idan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima Allah ce in da ko sun yi haka da mun ba su lada mai yawa daga wajen mu sai ya ce wala hadaynahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madidici wata shiryarwa shine kari akan wancan shi yasa Allah ta'ala ce wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda duk suka shiryu Allah sai ya kara musu shirya saboda alamar cewa aikin da kake ya samu karbuwa gurin Allah ta'ala shine ya kasance kana ga tasirin sa ta hanyar karuwar ayyukan alkhairinka in wannan shekarar kai aikin alkhairi matuka lokacin da kake azumi bayan azumi ya wuce a ga cewa kuma aikin alkhairinka bai ja da baya ba yadda kake zuwa masallaci bai ja da baya ba yadda kake taimakon masu makawata bai ja da baya ba komai naka yana nan zanzan bai ja da baya ba sai ma karuwa da yake to alama ce da take nuna cewa hasanar da kai a baya tana haifar da alhasana
to sai Dauda M Sani ke cewa mutum ne yana azumin nafila sai kuma mazi ya fito masa shin ya matsayin azumin nasa
azumin sa yana nan bisa magana mafi rinjaye ta malamai fitar mazi bata warware al'amari bata karya azumi
to sai Mubarak Aliyu Tudun Wadar dan ka dai ke cewa malami ya kamata mutumin da yake jiyar mara lafiya yayi shin akwai wani tanadi da addini yayi wa mai jiya
to ba wani tanadin da ya wuce kasance mutum ne mai tausayi mutum ne mai hankali mutum ne wanda zai taimaka wa mara lafiya wajen ta fuskar addinin sa wato galibi wadanda suke jinyar marasa lafiya ba sa damuwa wajen su ga sun taimaka wa marasa lafiya ta fuskar addinin su wato yin sallah misali sallah matukar mutum yana da hankali hankalinsa bai gushe ba bai fita daga cikin sa ba to sallah ba ta faduwa da kansa a kowane yanayi yake marar mai jinya shi zai taimaka masa wajen yayi ibadar sa ya nuna masa yadda zai yi sallar koda yana kwance ne akan gado koda baya iya fita yayi alwala baya iya fita ya kama ruwa kai koda a ce jini ne yake fita daga jikinsa ko wata zinzinsa mara mai jinya shi ya kamata ya nuna ma yadda shi wannan mara lafiyar in bai sani ba ya zai yi to sai ka samu galibi waɗanda suke jinyar marasa lafiya ba su taimaka musu akan harkar ibada amma fa za su damu wajen su ga sun sa su san sha magani duk yadda za a yi sai sun tura musu magani ko ta halin kaka amma ibada ba za su kokari su tura su akan ta ba to majinyaci mai jinya ya kasance ya san wannan kuma ya damu da wannan wannan shine mafi muhimmanci
alhamdulillah mala Allah ya saka da kai masu raro duka anan muka karkashin shirin a wannan mako sai dai kafin mu sallama da ku za ku yayi ko da na ku sakonnin tambayoyi akan lambar waya 0805544413 wato 0805544413 da kuma 0707778442 sai kuma 0707778442 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook amma din sashin addinin musulunci na gidan radio rahma farancikin al'umma da kuma shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku sai Bashir Darsun Gago wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.